Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfila Hashim Gumel. Tare nake da Hanifa Kadir Isa da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba 26 ga watan Oktoba na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden ya yi gargadi ga Rasha cewa kar ta yi amfani da kazamin bom ko kuma wani nau'in makamin nukiliya a yakin ta da Ukraine. Majalisar Dinkin Duniya ta kira da a taimaka da karin kudade da kuma sukuni isa wuraren ƴan Syria mabukata. Wani hari ta sama da sojojin Amurka suka kai ya auna ƴan ta'addar Al-Shabab da ke kai hari kan sojojin kasar Somalia inda ya kashe mutum biyu daga cikin su.
Kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa wasu ƴan bindiga sun kashe mutane bakwai a wani yanki na karamar hukumar Gasol da ke jihar Taraba.
Muna wurin naje inda kanina wanda muke uwa dai uba dai ni kira shi kawai sai ni ji halmin bindiga sai ni bada lamba a taje dan muyi bata shiga ba ni gwara bata shiga ba sai ni ga dan dawaye yaya na sai yana gudu sai ni ce abuya akai sai ce wallahi an halale su alhaji dan muyi an daure su an halale su
haka kuma za ku ji cewa wani dan sanda ya kashe abokin aikin sa mai mukamin ASP a jihar Kebbi mahaifin marigayin ya fada mana abin da ya faru
a gidan shi ce ye sallama da shi ya shiga ya caka mai abu wani elfan da ya huda cikinsa har ya kai ga zuciyarsa ya yi mata illa to wannan shi ne sanadiyar mutuwarsa.
Bayan dukkanin rahotannin da muke dauke da su sannan kuma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin ne ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi gargadi ga Rasha cewa kar ta yi amfani da kazamin bom ko kuma wani nau'in makamin nukiliya a yakin ta da Ukraine. Zai zama babban kuskure ga Rasha idan ta yi amfani da matsakaicin makamin nukiliya, inji shi a jiya Talata lokacin da wani dan jarida ya tambaya ko Rasha tana shirin kirkiro sanadi na bogi dan samun abin fakewa ta damar tayar da kazamin bom kamar yadda ta zargi Ukraine da tayar da shi a yankin ta. Ban ba ku tabbacin cewa aikin wani kirkirarren shiri ne ba tukunna. Ban sani ba amma idan ya faru zai zama wani babban kuskure, inji shi. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price a jiya Talata ya ce akwai dalilin damuwa ganin yadda Rasha ke da tarihin zargin wasu da abin da ita kanta ke shirin aikatawa. Jiya Talata Majalisar Dinkin Duniya ta yi kiran da a taimaka da karin kudade da kuma sukunin isa wuraren ƴan Syria mabukata yayin da lokacin sanyi ke karatuwa kuma barkewar cutar kwalara ke dada karar da dan kudin da ake da shi. Daraktar ayyukan jin kai da bayar da shawarwari na Majalisar Dinkin Duniya Rina Jalani ta shaidawa taron kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya cewa saura ƴan makonni kawai sake shiga lokacin sanyi a Syria kuma kwanan nan za a fuskanci yanayi mara dadi da aka sani. Ana kyautata zaton cewa dusar kankara, matukar sanyi, iska mai karfi, ruwan sama, ambaliya za su addabe su nan ba da dadewa ba. Majalisar Dinkin Duniya ta ce ƴan Syria miliyan 14,600 na buƙatar agajin jin kai fiye da kowane lokaci a cikin shekaru 11 na yakin basasa. Akalla mutane miliyan 12 ne ke fama da matsalar karancin abinci, sannan matsalar karancin abinci mai gina jiki na karuwa yayin da iyalai ke fama da gurguwar matsalar tattalin arziki da ya sanya kashi 90 cikin 100 na al'ummar kasar ke rayuwa kasa da kangin talauci. Halin fari ya kuma haifar da mafi karancin girbin alkama tun farkon yakin. Wani hari ta sama da sojojin Amurka suka kai ya auna ƴan ta'addar Al-Shabab da ke kai hari kan sojojin kasar Somalia inda ya kashe biyu daga cikinsu a cewar rundunar sojojin Amurka a Afrika AFRICOM. An kai harin na ranar Lahadi daura da birnin Bularbarde na kasar Somalia ne a tazarar kilomita 218 arewa maso yammacin birnin Mogadishu. AFRICOM ta ce abin da ta fahimta da farko shine ƴan ta'addan biyu waɗanda ke kai hari kan sojojin Somalia a daidai lokacin ne aka kashe, kuma babu wani farar hula da ya jikkata ko ya mutu. Sanarwar da rundunar ta fitar ta ce Al-Shabab ita ce ƙungiya mafi girma kuma mafi ƙarfi a duniya da ke da alaƙa da Al-Qaida, kuma ta tabbatar da ƙarfinta na kai hari ga sojojin Amurka tare da yin barazana ga tsaron Amurka. Ya ƙara da cewa za a ci gaba da ɗaukar matakin hana wannan mummunar ƙungiyar ta'addanci daga shiryawa da kuma kai hare-hare kan fararen hula. To, ana sauraron labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Ina jima kaɗan Hanifa da sake da da labarai. Kafin nan za mu leƙa yankin sabon gari da ke ƙaramar hukumar Gasol a jihar Taraba, inda wasu 'yan bindiga suka yi mutane 7 kisan gilla tare da raunata wasu. Lamarin da ya sa yanzu haka 'yan sanda wato jami'an tsaro ke gudanar da bincike don gano masu hannu a wannan ta'addanci. Wakilinmu Lado Salisu Muhammad Garba na ɗauke wannan rahoton.
Wannan al'amarin da ya faru ne a yankin Sabon Gida da ke ƙaramar hukumar Gasol a jihar Taraban, inda wasu waɗanda ba a san koma su wane ne ba suka zo suka buɗe wa wasu bayan Allah manoma wuta suka kashe mutane 7, wasu kuwa suka jikkata. Kamar dai yadda wani mai suna Umaru Muhammad, wanda lamarin ya auku a idansa kuma ya tsallake rijiya da baya, ya shaida mun cewar
muna wurin naje inda kanina wanda muke uwa ɗaya uba ɗaya ni kira shi kawai sai ni ji halin bindiga, sai ni gwada lamba a taji dan mawi bata shiga ba, ni gwada bata shiga ba, sai ni ga dan yayana dan wata kauna ta sai na gudu, sai ni ce abu ya akai, sai ce wallahi an halibe su Alhaji Dan Moyo, an daure su an halibe su. Ina wurin labe sai ni ga waɗannan mutanen da mashina kawai buhuhunan masara da na gero da aka gurza suna ta ji dansu. Mu kan Najeriya ya zamu da rayuwarmu kenan, mu ba 'yan Najeriya bane.
Shi ma dai Aliyu Umaru mazauni ne a yankin Sabon Gida da ke karamar hukumar Gasol duk a jihar Taraban, wanda kuwa lamarin ya janyo kashe masa yayunsa guda biyu. Nan take kuwa shi ma ya shaida mun cewar
mun kamo yaro daya, yaron Alhaji Kicca, ranan wancan Monday da ya wuce na sama mun kawo shi likwata mun daure kwata wannan jalingo na ɗan sanda. Ba ga muna ba suka je suka sake yaron nan, ya koma sun je sun kashe mun da ƴan uwa. Ya dauki wai ɗan wana ya kira ni yace mini wani nace mai na'am, yace mini na kashe ɗan uwanka, ni ne anka kama aka daure ni a filikwata, na kashe ɗan uwanka, ku je ku dauki gawan su.
Wai naka aka kashe?
An kashe Muhammadu Dan Bida, an kashe Muhammadu Najagi, mutane biyu aka kashe ni.
Duk ƴan uwanka
ne? Duk ƴan wana ne.
Aji Najana kuwa wani dattijo ne mai kimanin shekaru 70 zuwa 75, wanda aka kashe masa ɗansa guda wanda ya mallaka a duniya gabaki ɗaya. Ya shaidawa muryar Amurka yadda lamarin ya faru.
Nan da zai tiya ni ce mai Abubakar ando Allah ka daga tayi kaga kai ɗaya gare ni ban da lafiya, kai kaka zo wurin aikin gonakin nan, sai ya ce don Allah zai yi mai addu'a. Da ya zo ya isko an tallo mata rata an tara cikin gida, sai samu sai gurji buhu hudu, ya gurji buhu hudu to shinkafa ta yi ta ɗan soma yi. Ya zo yana yankan shinkafa sai ƴan banga suka kamo shi, shi kenan bakin iyakan magana ta da shi kenan, kuma shi ɗaya gare ni duniya.
Shi ma yana cin wanda aka kashe?
Eh, ya mutu.
Alhaji Ardokiri wadda ke zama Ardon Sullubawa mazauna yankin karamar hukumar Gasol a jihar Taraban, na yi masa tambaya ko akwai waɗanda suke zargi da kawo musu wannan harin, duba da cewa an kwana biyu ana yi musu kisan gilla a yankin.
Eh, ai wannan abu ya wuce zargi, wannan duniya ta riga ta san waɗanda suke aikata wannan abu.
Kaman wa kenan?
Eh, to ai wannan ba wai sai ni na faɗa ko waye ba.
Ko rundunar 'yan sandan jihar Taraban suna da masaniya akan wannan batu, duba da cewa an dade ana yi wa al'umma mazauna wannan yankin kwantan bauna tare da kisan gilla. Tambayar kenan da na yi wa kakake rundunar 'yan sandan jihar Taraban SP Abdullahi Usman, wanda ya ce
zuwa yanzu shi kwamishinan 'yan sandan jihar Taraba ya sa a gudanar bincike domin a san ko su wane ne ne suke da hannu cikin wannan kisan. Cikin bincike da aka yanzu Allah cikin ikonsa dai ya samu mutum guda wadda yana da hannu cikin wannan kai hari ko kashe wannan sulubawan da suke wannan yankin.
Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To, Allah ya kyauta a gaida Lado Salisu Garba. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hanifa ta dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Da ke ganin Koriya ta Arewa za ta yi gwaje-gwajen makaman nukiliya na cewa akwai yiwuwar hakan zai hada da wasu kananan bom na nukiliya da aka tsara don dacewa da makamai masu linzami da za su iya kaiwa Koriya ta Kudu. Karfin fashewar zai yi kama da na bama-baman nukiliya da Amurka ta jefa a biranen Hiroshima da Nagasaki na Japan a watan Agustan 1945 don kawo ƙarshen yakin duniya ta biyu, in ji masana. A jiya talata, shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol, wanda ke magana a gaban majalisar dokokin ƙasar, ya ce Koriya ta Arewa ta kammala shirye-shiryen gwajin makamin nukiliya karo na 7. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya faɗa a ranar Litinin cewa Amurka na shirin ta tunkari duk wata barazana ta yiwuwar gwajin makaman nukiliya da Koriya ta Arewa za ta kai. 'Yan majalisar dokokin Amurka na jam'iyyar Democrat masu ra'ayin canji jiya talata sun janye wata wasiƙa da suka aika a farkon makon nan zuwa ga shugaban Amurka Joe Biden, inda suka buƙace shi da ya sauya salon yadda Amurka ke tunkarar yakin da ake yi a Ukraine ta hanyar tattaunawa da Rasha kai tsaye. A cikin wata sanarwa a jiya talata, wakiliya Pramila Jayapal, ɗaya daga cikin ciyamomi biyu na gamayyar ƙungiyar 'yan majalisar wakilai da majalisar dattawa masu ra'ayin canji, ta ɗauki alhakin sakin wasiƙar cikin kuskure. A rubuta wasiƙar watanni da yawa da suka gabata, amma abin takaici sai ma'aikatan suka sake ba tare da tantancewa ba, in ji ta. 'Yan jam'iyyar Democrat 30 ne suka sanya hannu kan wasiƙar, wacce jaridar Washington Post ta fara bayar da rahoto a kai, inda suka shaidawa Biden cewa ya kamata kuma matakin diplomasiya ya kasance wani bangare da Amurka ke kokarin kawo ƙarshen yakin da ya yi mummunar ɓarna ga al'ummar Ukraine, tare da yin barazana ga abinci a duniya da matsalar talauci ta wajen tashin farashin mai da hatsi.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, idan muka leƙa jihar Kebbi kuwa, wani jami'in 'yan sanda ne ya kashe abokin aikinsa, lamarin da ke nuna cigaban taɓarɓarewar tsaron da ke addaban Najeriya a halin yanzu. Daga Kebbi, Muhammad Nasir ya aiko mana wannan rahoton.
Tuni da 'yan Najeriya suka tsinci kansu cikin tarin matsaloli da ke cigaba da kasara rayuka al'umma, har ma da salwantar rayuka a wasu lokuta. A jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya, ana cigaba da tumar wani jami'in ɗan sanda da aka bayyana sunansa da Abdullahi, da yawa abokin aikinsa ASP Sha'ibu Sani Malumfashi kisan gilla, kuma kimanin mako ɗaya yanzu rundunar 'yan sandan jihar Kebbi ba ta ce komai ba a kan lamarin, duk da kwanaki da muryar Amurka ta yi tana tuntuɓar rundunar 'yan sanda a kan batun. Akan hakan ne ma muka tuntuɓi dangin marigayen ko yaya suka samu labarin rasuwarsa. Sani Sha'ibu Malumfashi, wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, shi ne mahaifin marigayen.
Labarin nan yadda ya zo mana ya firgita mu, ya tsorata mu. To amma a matsayinmu na musulmai, mun sani cewa ASP Sha'ibu Malumfashi ba zai taɓa wuce ranar da ya rasu ba. Sai dai yadda sigan rasuwarsa ta zo, na koma ga ubangijinsa, shi ne ya tada mana da hankali a ce wani ya zo yana ganin bai kamata ka rayu ba ya je ya kashe ka. Don tamkar abin da yin kenan, tun da har gidan shi ya je, ya sallama da shi, ya shiga ya caka mai abu wani ƙarfen da ya huda cikinsa har ya kai ga zuciyarsa, ya yi mata illa. To wannan shi ne sanadiyar mutuwarsa. Amma Allah cikin ikonsa sai ya kama shi, sai ya sa mai tsoro, bai tafi ba, bai gudu ba, sai ya zo ya ce, ne fa mun yi faɗa da wani na kashe shi.
A garin na Argungu, inda lamarin ya faru, jama'a sun nuna alhini domin a cewarsu marigayin mutum ne na kowa. Nuruddin na fadar sarkin Kebbin Argungu, wanda kusan shi ne mutum na farko da ya fara hulɗa da marigayin lokacin da aka tura sa jihar Kebbi, ya bayyana cewa
an kira ni ne daga gida, ake tambaya ta akwai wata yarinya da yar nan gidan wadda take classmate ce da ƙanwarsa, ita ta bugu take son da Allah a bincika musu, wai sun ji labarin yarasu amma suna son su samu tabbacin me abin yake. Lokacin ne na kira wani jami'in ɗan sanda nake tambaye shi sai yake ce min wallahi abin ya faru haka sai dai a ce kai Allah ya mishi rahama tsakani da Allah naji a rayuwata Allah ya gafarta mishi Allah ya ba ƴan uwan shi hakuri
yanzu dai ASP malumfashi ya bar duniya kuma tuni ake jana'izar sa kamar yadda addinin musulunci ya tanada amma dai iyalai da dangin sa na cike da alhinin rashin sa Nafisar Sha'ibu malumfashi ita ce matar sa
ayin da sai dai in ce Allah shine abin godiya sai dai mu shi fatan Allah ya ci kanshi amma da kana ci
ita ma mahaifiyarsa Fatima Sani Malumfashi cikin alhini ta bayyana yadda lamarin ya faru kamar yadda mahaifinsa ya faɗa a ƙarshe ta bayyana cewa
ko da bai zo ya saka mai wuka ba a ranar ba zai kwana ba shi dai wannan ya zama sanadi ne kuma Allah zai bi mai hakkin shi Allah zai saka mai dan ba mu yafe ba
Malam Usman Abubakar ɗaya daga cikin jama'ar da suka jajanta akan rasuwar marigayin ya yi tsokaci akan buƙatar mahukunta su riƙa kulawa da irin waɗannan matsalolin
a mutum ya kashe dan uwan shi ba ƙaramin abu bane san cewa Allah shi yake kaddara komai amma dai mutum ya zama shine sanadi wannan mummunan barna ne kuma muna fata hukuma ta shigo cikin irin wannan abu saboda ai kokari a jawo hankalin mutane kuma a sa dokoki masu ƙarfi
shi ma sarkin unguwar Rimi ta Kudu a jihar Kaduna Abdullahi Wada da tsohon kwamishinan ƴan sanda Abubakar Bature suna cikin tarin jama'a da suka yi juyayen rasuwar marigayin to ko mai dangin marigayin ke nema yanzu Sani Sha'ibu Malumfashi shi ne mahaifinsa
to muna son a bi mana haƙƙinmu to mun wannan haƙƙi ne da ba za mu taɓa yafe shi ba
duk da yake rundunar ƴan sanda ta ki cewa komai akan batun mako ɗaya da faruwar sa dangin marigayin sun ce suna da shaida akan kisan da aka yi wa yaron su yanzu dai iyalai da ƴan uwa sun karfafa fata akan cewa za a yi musu adalci akan kisan da suke tomar an yi wa yaron Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya
To Allah ya ji kansa ya gafarta masa a gaida Muhammad Nasir har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa ne na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31:60 sai kuma kilohertz 530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu za ku iya zurar mu a tashar mu ta wato tashar mu ta VOA Africa akan mita 2.5 zangon FM a jamhuriyar Niger kenan yanzu dai agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe 1:17 na dare yanzu kuma sai baki mai yanka wuya shin menene martanin jam'iyyar APC a jihar Kano dangane da zargin kama wani shugabanta da ƴan sanda suka yi dauke da katunan zabe har 300 za mu kawo muku ci gaban tattaunawar Aliyu Mustafa Sokoto da shugaban hukumar kidayar jama'a ta Najeriya dangane da aikin da ta shirya na kidayar ƴan kasar a daidai sa'ar da ake shirin mika mulki ga sabuwar gwamnati jama'a assalamu alaikum a makon da ya gabata kun ji cewa rundunar ƴan sandan jihar Kano ta kama wani shugaban jam'iyyar APC ne mulkin jihar na mazabar yautan arewa dake cikin karamar hukumar mulki ta gabasawa Aminu Ali dauke da katin zabe har 300 haka ma kun ji yadda wasu jam'iyyun adawa musamman shugaban jam'iyyar NNPP na jihar Kano Umar Haruna Doguwa suke zargin cewa da wata kullalliya a ƙasa inda kuma suke neman ƴan sanda da hukumar zabe da su tabbatar da daukar matakin da ya dace na hukunta wanda ake zargi to sai dai a martanin da ya mayar sakataren jam'iyyar APC na jihar Kano Ibrahim Zakari Sarina ya ce tugune kawai irin na ƴan siyasa
gaskiya ne shugaba ne na jam'iyyar APC na mazaba a karamar hukumar gabasawa kuma gaskiya ne abinda aka yi shine sun ce an kama shi da katin zabe amma dai ka san harkar siyasa yanda take da yarfe da ƙarya da kaharu
amma kana cewa sun ce an kama shi ga hotunan sanan da kuma hotunan abin nan amma har a yanzu an ci ake
eh dama ita siyasa menene ba za a yi ba musamman harkar social media din nan babu abin da ba za a hada shi da kaza da kaza don ana so ibada kaza ba amma dai ina so in tabbatar maka tunda yake har an tafi wajen ƴan sanda kuma an yi rahoton kuma ƴan sanda sun karbi case din duk wanda yayi ƙarya ko yi masa sharri shi da Allah kuma sakamako zai fito gaskiya za ta yi halinta, kuma za a tabbatar da cewa shin abubuwan da suke ikirari haka ne ko kuma a kawai su ne dai don sun ga rashin nasara suke kirkirar irin waɗannan abubuwa.
Amma su musamman mutanen jam'iyyar NNPP fa sun ce kun saka wakilanku a wurare daban-daban, kuna cinikin ƙuri'u don watakila ba ku hango nasara ba a wannan zaɓe da yake tafe.
To idan sun ce an saka a wurare daban-daban kamar yadda suka yi wannan na gabasa, kamata a yi su ɗebo sauran su ma su kawo shi su gaban 'yan sanda su gani. Amma ina tabbatar maka da cewa kawai rashin nasara ne, babu yadda za su yi ba su a ƙasa, dalilin da yasa suke irin wayannan ƙarice-ƙarice kenan.
Amma sun ce wani yunkuri ne na ku mutanen APC ko rage yawan ƙuri'an mutanen arewa.
A to ai su ina ruwansu ma da wani maganan ƙuri'an arewa ko ba ƙuri'an arewa ba. Tunda ba su da wani ɗan takara wanda yake shi ɗan takara ne na gaske na shugabancin ƙasa. Don haka su ƙyale ma jam'iyya wanda a iya karawa da ita su yi magana. Amma su ai ba ma magana ake yi ta arewa ko kudu ko yamma ko gabar ba.
Kamar lafizan ka suna nuna wannan batu kamar ku bai ɗaɗa ku da ƙasa ba sosai na an kama ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyar ku da wannan abu wanda doka ta ce ba ta yadda mutum ɗaya mallaki biyu ba, ma misali.
To ai saboda mun san ƙarya ce ba gaskiya ba ne, mun bincika mun gane cewa ko kirkirar labari suka yi suka zo suka saka kuma Allah ya kama su suka je suka gabatar da shi gaban 'yan sanda. Kuma 'yan sanda wani al'amari ko ka kyale 'yan sanda abinda suka yi binkice, zaka zo ka ga zaka ga sakamakon abinda zai faru. Ina tabbatar maka za a tabbatar da ƙaryarsu da sharrinsu, kuma yanzu haka a shirye muke bayan an gama wannan sharuɗin shi kansa shugaban wannan mazaɓa a maimakon jam'iyyar APC ta gabasawa da mazaɓarsa da jihar Kano zai tafka su a gaban kotu.
Yanzu kuma za mu kawo muku ci gaban tattaunawa da shugaban hukumar ƙidayar jama'a ta Najeriya, Nasiru Isa Kwarra, dangane da aikin da hukumar ta shirya na ƙidayar 'yan ƙasar a daidai sa'ad da ake shirin miƙa mulki ga sabuwar gwamnati.
Na zo Amerika da ni da abokanan ayyukan namu mun zo meeting na Majalisar Ɗinkin Duniya a can Washington, New York. Kowane shekara ana wannan meeting, bayan shugabannin ƙasa sun yi nasu muna zuwa muna committee meeting. Mun yi meeting kuma na presenting statement na Nigeria. To kafin dai in zo nan ma Washington na yi meeting da manyan wannan shugabanni na wani sashen Majalisar Ɗinkin Duniya, wato UNFPA. Su ke lura da ƙidaya duk ƙasashe na duniya. Suna nan tare da mu can Najeriya. Na zo nan headquarters ɗinsu in gana da manyan nasu domin taimakawa da suke mana game da tsarin ƙidaya da za mu yi shekara mai zuwa. Kuma tattauna da muka yi da su akwai gamsuwa sosai. Sun ba da goyon baya, za su cigaba da ba mu goyon baya. Kuma dama a cikin ayyuka da muke yi gwamnati ta ba mu kuɗi, amma harkar census musamman a wannan lokaci da ke muna da na'ura na ICT computer, abin yana buƙatar dole sai an sami guduma. So mun zo nan mai magana da su tun can gida Najeriya, ma mai meeting mai kalace da ƙungiyoyi na gida da na waje da mutanen private sector yadda za a yi.
Kun samu nasarar samun wasu alƙawarin taimako daga su wannan ƙungiyoyi?
Mun samu
da yawa,
kuma muna kan bibiya.
Za a samu taimakon kafin lokacin ƙidaya ta Najeriya baɗi?
Insha Allah akwai wanda za a samu lokacin da kafin a yi ƙidaya, akwai wanda zai zo bayan ƙidaya, don bayan ƙidaya ma akwai ayyuka census enumeration. So wannan kuɗaɗen za su taimaka. Wasu ba kuɗaɗe za su zo, za su zo akan kayayyakin aiki wanda su taimaka kuma da za su ba mu capacity building training koyarwa so duk mun yi meeting da su can a New York a nan Washington mun zo ita jakadan Najeriya a nan ta karɓi bakon takan mu kuma muna mata godiya sosai ta karɓi mu da kyau kuma ta shirya mana meeting da U.S. Census Bureau kuma meeting da muka yi sun yi alkawari za su taimaka.
Honorable nasu hukumomi da yawa ciki har da wanda kuka sadu da su a New York da Washington hukumar ka dai ta ce a yanzu akwai mutum miliyan 206 a Najeriya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akwai miliyan 218 ne. Amerika tana ɗauka akwai miliyan 216 ne. Mutane nawa muke da su a yanzu a Najeriya an sani?
A wannan shekarar namu na
2022
muna jimilla don ba ainihin actual ba jimilla mutum
hasashe ne
ya hasashe mutum miliyan 216
a hukumance abinda hukumar ka ta dauka kenan
haka
16 Najeriya kamar da muka sani duk Afirka ba mai mutane ta da yawa
sosai
ita ce kuma ina jin ko ta biyar a yau mu duniya ma baki daya ta shida a duniya to me yake janyo a lissafin da Amerika ta yi suna ganin kafin shekara ta 2050 yau mutanen Najeriya zai kai miliyan 400 da wani abu kun yadda da wannan hasashe nasu tunanin nasu a yadda ake hayayyafa a Najeriya
hasashe da suka yi shi ne wannan amma mu yanzu abinda ke gaban muna son mu kidaya mu gano exactly nawa muke a yau sai zama kuma base na yadda za mu so mu mawa hasashen
namu shi ne sabon tubali
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku karashin tattaunawar da kuma wasu al'amura na daban. Godiya ga shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto da wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
Madalla a gaida Murtala idan aka biyo mu a shirinmu na hantsi da karfe 8 na wannan safiya za a ji cewa
wata babban kotu da ake kira Federal High Court da ke garin Maiduguri ta sake daure barista Aisha Wage tare da sauran wasu mutane biyu shekara 7-7 a gidan gyara harinka. Wannan kotu dai ta ce ta sake daure barista Aisha Wakili tare da Alhaji Dahiru Saidu da kuma Prince Lawal Shodi shekara 7-7 a gidan gyara halinka don zargin da ake masu na ɗin baki game da aikata wasu laifuffuka ta fannin kuɗi har miliyan 44.593. Hukumar EFCC ne ta shigar da wannan ƙara wanda Sai Aisha Kwaliya ta aiwatar da wannan dauri.
To sai a kasance da mu a shirinmu na hantsin. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takeice.
To a takeicen shugaban Amurka Joe Biden ya yi gargadi ga Russia cewa kata yi amfani da kazamin bom ko kuma wani nau'in makamin nukiliya a yakinta da Ukraine. Zai zama babban kuskure ga Rasha idan ta yi amfani da matsakaicin makamin nukiliya in ji shi a jiya talata lokacin da wani dan jarida ya tambaya ko Rasha tana shirin kirkiro sanadi na bogi don samun abin fakewa ta damar tayar da kazamin bom kamar yadda ta zargi Ukraine da tayar da shi a yankinta. Ban ba ku tabbacin cewa aikin wani kirkirarren shiri ne ba tukunna. Ban sani ba, amma idan ya faru zai zama wani babban kuskure, in ji shi. A jiya talata Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiran da a taimaka da ƙarin kuɗaɗe da kuma sukuni isa wuraren 'yan Siriya mabuƙata yayin da lokacin sanyi ke ƙara ƙaratowa kuma ɓarkewar cutar kwalara ke daɗa ƙarar da ɗan kuɗin da ake da shi.
To madalla a gaishe ki masu raro baki da abin da ya sabo kenan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin wanda zai zo muku da ƙarfe 8 na wannan safiya shirin da zai zo muku da shirin ciwon ƴamace Domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata, sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Carol. Ni Sarfil Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mu sake haduwan anjima kaɗan da hantsi. Salamu alaikum.